ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddara wassa da amince wassa ya hada fuskokin mu a wannan safiya ta Lahadi yaumuna 19 ga watan al-Muharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1444 16 ga watan al-Muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1444 wanda ya daidai da 14 ga watan 8 shekara ta 2022 miladiya insha Allah ta'ala wannan shine zai zama darasin mu na 6 a cikin wannan littafi na la tahzan wallahu rabbuk wallafar malama shekatu bintu muhammad al-qasim satin da ya wuce mun shiga bayani akan wasu daga cikin sabuba da kuma hanyoyi da malama take kawo mana waɗanda suke rage wa mutum radadi da kuma zafi na damuwa idan Allah ya jarrabe shi da shiga cikin matsatsi idan Allah ya jarrabe shi da shiga cikin damuwa wayannan hanyoyi ne waɗanda idan mutum ya bi su duk wata damuwa da take damunsa da izinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki zai yi masa maganinsa zai masa maganin su sannan kuma zai sama wato kikkiawan sakamako a wajen Allah subhanahu wa ta'ala mun karanta a ayoyi da hadisai da ita malama ta kawo akan abin da ya shafi wannan bayani kan cewa dukkanin abin da ya samu mumini abu na farko shine ya gamsu cewa Allah subhanahu wata'ala ya riga ya kaddara masa cewa wannan abun zai same shi wannan yana daga cikin abin da yake bangare na aqida duk abin da ya samu mutum ya gamsu kuma ya yarda cewa Allah madaukakin sarki ya kaddara masa wannan abun zai same shi kuma wannan abun in ba din Allah ya kaddara masa ba wannan abun baya iya samun sa dan haka mun ji Allah madaukakin sarki yana cewa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dhalika ala Allah yasir Allah madaukakin sarki yana cewa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha babu abinda zai faru a bayan ƙasa na wata musiba fil ardi ya zama musibu ne suke faruwa a ban ƙasa wala fi anfusikum ko kuma musibu ne da suke faruwa waɗanda suke da alaka da kukaran kanku Allah ta'ala ya ce illa fi kitabin min qabli an nabra'aha face wannan musiban yana nan tana nan tana rubuce a cikin littafi a wajen Allah shine lauhul mahfuz min qabli an nabra'aha tun gabanin mu halicci wannan halittan Allah madaukakin sarki yace to babu shakka duk abinda ya samu mutum na musiba ko na bala'i ko na damuwa to ya sani cewa wannan abun bai same shi ba sai da izinin Allah kuma sai da kaddarawan Allah subhanahu wata'ala to idan mutum ya gamsu da haka ya yadda da haka yake tuna wannan a koyaushe to babu shakka zai samu sauki a duk lokacin da musiba ta same shi saboda idan musiban ta same shi idan ya tuna cewa ba wannan abun bai same shi ba sai da izinin Allah kuma ya yadda cewa shi Allah subhanahu wata'ala wato raqi wato shi Allah alimun ne hakimun duk abin da ya same shi duk abin da ya same shi duk abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara masa to babu shakka akwai wani akwai wata hikima da ta sa Allah subhanahu wata'ala ya kaddara masa wannan kuma musamman jarabawa jarabawa daga wajen Allah wannan sunna ce ta Allah subhanahu wata'ala yana jaraba bawansa wannan sunna ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala yana jaraba shi duk abinda mutum in dai mutum zai rayu a duniya da imani to ya sani cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fada manzo Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yake cewa ashaddun nasi ibtila'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ashaddun nasi ibtila'an cikin mutane waɗanda Allah ya fi jarraba su sama da kowa su ne al-anbiya na farko su ne annabawan Allah waɗanda suka fi kowa shan jarabawa su ne annabawa sannan sai ya ce thumma salihin sannan sai salihan bayi thumma al-amthal fal-amthal sai kuma gwargwadon yadda mutum yake kokarin wato ainihin misalta bin dokokin Allah to gwargwadon jarabawansa a rayuwa gwargwadon yadda Allah subhanahu wata'ala zai jaraba shi to wannan abu na farko kenan mutum ya san cewa duk abin da ya same shi ne da izinin Allah kuma akwai hikima a ciki Allah ya sa mu dace abu na biyu shine tace ihtisabul ajri alal musiba lokacin da musiba ta same ka lokacin da wani abu mummuna ya same ka bayan ka gamsu cewa daga Allah ne to ka sani cewa akwai lada akwai wata lada da Allah yake so ya rubuta maka sai ya jarabe ka to idan ka gamsu cewa wannan musibar ma da ta same ka wata hanya ce ta samun lada a gare ka to wannan sai ya zama maka wata sabuwar daukaka sai sa Allah ya daga darajanka saboda Allah yakan jaraba bawa domin ya gwada hakurinsa ka'ida ce Allah yake cewa a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun Allah ya ce wai mutane suna tsammani kawai sai Allah ya kyale su sai Allah ya bar su an yaqulu amanna kawai din saboda kowa ya ce yayi imani duk gari mun dauka kawai kaf angon nan musulmai ne kaf area nan musulmai ne shikenan kowa yayi imani wa hum la yuftanu ba za a jarabe su ba ka ce ka yi imani Allah ya ce kana tsammanin haka za a barka karazube ba za a jarabe ka ba ba zai yi ba Allah ya ce walaqad fatanna alladhina min qablihim haqiqa mun jarabi waɗanda suka gabace su sai ce fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu Allah yana kawo jarabawa ne dan ya bayyanar da ya ƙara nuna waɗanda suke da gaskiya cikin imaninsu wala ya'lamanna alkazibina Allah kuma ya ƙara bayyana da maƙaryata waɗanda imaninsu imanin ƙarya ne wanda Allah ya faɗa cewa siffa ce ta waɗanda ba su yi imani ba zai ce ya yi imani amma ko hanyar Allah ya bi sai aka cutar da shi saboda yana bin hanyar Allah shikenan ya daina bin wannan hanyar ya daina yi ma Allah biyayya saboda yana karantaswa saboda yana misalta gaskiya sai a soke shi sai ya fasa sai ya daina to dama ba da gaske yake yi ba Allah madaukakin sarki na cewa wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza uziya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'azabillah akwai daga cikin mutane waɗanda za su ce mun yi imani da Allah amma in an cutar da shi akan hanyar Allah sai ya maida fitinar mutanen yadda kasan azabar Allah saboda haka shikenan sai ya fasa saboda an taba shi saboda an cutar da shi amma wala in ja'a nasrun min rabbik la yaqulunna inna kunna ma'akum idan aka samu nasara daga wajen Allah sai ci ce ai muna tare da ku kun manta tare da mu aka fara wannan gugulmaya awalaysa Allahu bi'alamu bima fi sudurul alami Allah ya ce shin ba Allah bane yafi mafi sani da abin da ke cikin zukatan bayi sai ya ce wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu Allah yana kawo jarabawa ne ta kowace fuska ya tada masu sukar masu imani ya tada waɗanda duk aikin alkhairin da aka sa a gaba sai sun suki wannan aikin sai sun nemi su kawo ma aikin kafar ungulu to Allah ya ce yana tada su ne da duk wani irin jarabawa dan ya bayyanar da allazina amanu suwaye masu imani sannan wala ya'lamanna almunafiqin Allah ya bayyanar da suwaye munafikai suwaye ba su imanin gaskiya ba dan haka shi mumini yana bin Allah ne idan ta yi dadi yana bin Allah ne in ma ba ta yi dadi ba har yanzu dai ya san cewa akwai wata hikima da ta sa Allah ya sa wannan abin ya same shi siffan asararru ne mutum ya dauka cewa idan zai bi Allah to zai bi Allah ne lokacin da komai ya warware Allah ya ce wa minan nasi man ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairu nitma annabi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah zalika huwa al-khusranul mubin Allah ya ce wa minan nasi akwai daga cikin mutane wa minan nasi man ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun yutma'annabi akwai daga cikin mutane wanda shi bautan Allah san da yake yi bisa canjin yanayi ne idan yanayi ya canza to shi ma bautan Allah san ta canza da haka idan alkhairi ya same shi sai ya samu nutsuwa sai bauta ma Allah amma wa in asabathu fitna in jarabawa ta same shi in qalaba ala wajhihi sai juya akan fuskar sa sai ya bar Allah saboda Allah ya jarabe shi Allah ya ce khasira ad-dunya wal akhirah wannan yayi asarar duniya yayi asarar lahirin sa zalika huwal khusranul mubin wannan ita ce asara mabayyaniya Allah ya kiyaye daka duk abin da ya same ka na musiba to ka sani cewa Allah ya jarabe ka da wannan musibal ne don ya daga darajar ka ya baka lada malama take cewa i'lam annaka fi hadhihi alhayati la tanfaqu fi ba'dhi ahwalika an amraini ka sani cewa a cikin wannan rayuwar ta duniya a yanayinka ba za ka taba kubuce ma al'amura guda biyu ba akwai masa'ib wa ma'aib akwai masa'ib wa ma'aib ma'aib ainihin shi daga ma'ayib ne wato kaman aibu kenan masa'ib musibu ba za ka taba kubuce wa musibu ba sannan wa ma'aib ko ma'aib ba za ka taba kusko wato kubuce ma aibobi na rayuwa ba wannan ba za ka taba kubuce musu ba a rayuwarka kilahuma tab'athani fi nafsi da alhammi wal huzni malama tace kuma dukkan su guda biyu suna kawo cutan damuwa da bakin ciki a cikin zuciya fadawa'ul masa'ibi as-sabru wal ihtisab maganin musibu kuma shine haƙuri da kuma neman lada a wajen Allah haƙuri da neman lada wa dawa'ul ma'aibi at-taubatu wal istighfar su kuma waɗancan wato ma'aib din su kuma maganin su shine tuba da kuma istighfari tuba da istighfari idan ka tuba kai istighfari Allah ya jarabe ka kuma kai haƙuri domin abubuwan guda biyu ne su musibu Allah yana kawo su ne saboda ya daga darajanka to sai kai haƙuri ka nemi lada su kuma ma'aib suna samun ka ne saboda wani zunubi da ka aikata ma Allah, to sai ka tuba kai istighfari, sai wancan ka samu lada, wannan kuma sai ka samu kafaran zunubanka. Kamar yadda su ma musibu Allah yana kawo su domin ya kankare ma bawa zunubansa. La tafutuka samaratu sabri ala libtila, kar ka sake wato marmari da ake samu idan an yi haƙuri a jarrabawa, kar ka bari ya kubuce maka. Faqad bashara rasuluna sallallahu alaihi wa sallam al-musaba bimubashiratin azima, haqiqa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yayi bishara ma duk wanda Allah ya jarabe shi da wata musiba, annabi yayi masa bishara da wasu bisharori masu girma. Minha, daga ciki na farko, innal masa'iba allati tukaffiru dhunuba wa yu'jaru 'alayha al-'abdu la yalzamu an takuna 'ala umurin 'idham, nafar 'ala umurin 'idham. Na farko, musibunda ke zama silan kankaran zunuban bawa da kuma daga darajar bawa ya samu lada, ba lallai bane su zama manya-manyan musibu, ba lallai bane su zama manya-manyan musibu. Me hakan yake nufi? Wannan hadisin zai mana bayani. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah tsira da yamincin Allah su kare tabbata a gare shi, ya ce ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta ash-shawkati yushaquha illa kaffara Allahu biha min khatayahu. Wannan hadisin Imam al-Bukhari ya rawaito shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma yusibul muslima min nasabin, babu abin da ke samun musulmi na gajiya. An-nasabul ma'ana at-ta'ib, ba abin da ke samun musulmi na gajiya, kai aiki ka gaji. Wala wasabin, al-wasabu al-maradu, ko kuma wata rashin lafiya. Wala hammin, ko wani bakin ciki ko wata damuwa. Wala huznin, ko wani bakin ciki. Wala adhan, ko kuma wata cuta. Wala ghammin, ko wani bakin ciki ko wata damuwa, wanda mun yi bayanin bambancin su. Hatta shaukati yushaquha, hatta kaya da mutun zai taka. Illa kaffara Allahu biha min khatayahu, sai Allah ya kankare masa zunubansa da su. Kaga anan abinda manzo Allah ya fara da shi shine annasabu, shine gajiya. Kai kaje kai kanka kai aiki, watakila don neman kuɗi, watakila don neman abincinka, sai ka gaji. To wannan gajiyar da kai, sai Allah ya rubuta maka lada in ka nema, in kai haƙuri ka gamsu cewa gajiyan nan ma da kai akwai lada, to sai Allah ya baka lada. Ko rashin lafiya, ko wata damuwa, ko wata musiba da za ta same ka, ko kaya ce ka taka, sai Allah ya sa a rubuta maka lada, sai kuma ya sa a kanka, ko kuma ya sa a kanka ne maka zunubanka. To kaga wannan ya yi mana bayanin abin da ta fara kawowa, shine cewa musibun da ke sa Allah ya kankare ma bawa zunubai ba lallai su zama manya-manyan musibu ba. Wannan kuma rahama ce ta Allah, wannan rahama ce ta Allah. Saboda idan Allah zai ce musibu, idan Allah ya bi ka'idar cewa in zunubinka babba ne, to musibar ka ma babba ce kafin a kankare maka, da duk ba za mu sha ba, da dukan ba za mu sha ba. Amma sai ka yi musibi, sai ka yi zunubai 10, 20, sai a sa maka wani zazzabin minti 5, sai a kankare waɗancan zunuban, saboda rahama irin ta Allah. Qala ibnul hajar, ibnu hajar qala ibnu hajar, ibnu hajar al-asqalani al-litafin fathul bari yake cewa hadha al-hadithu bisharatun azimatun likulli mu'min, wannan hadithin bishara ce mai girma inji ibnu hajar ga dukkan mu'mini. Li'anna al-adamiyya la yanfaku ghaliban min alamin bisababi maradin aw hammin aw nahwi dhalika, saboda shi dan adam da'iman, shi dan adam baya taba kubuce ma alam, radadi, bisababi maradin, ko dan rashin lafiya, aw hammin, ko dan damuwa, aw nahwi dhalika, ko makamantan haka. Kullum mutum baya taba kubuce ma wannan, dole zai shiga cikin wani irin yanayi na radadi, ko rashin lafiya, ko damuwa, ko talauci, ko rashin kuɗi, ko wani abu makamantan haka. Dole dai akwai abin da mutum zai sa shi cikin damuwa wanda baya iya kubuce masa, baya iya kubuce masa. Wa annal amrada wal auja' al badaniyya wal auja' wa annal amrada wal auja' haqiqa kuma wato rashin lafiya da cututtuka badaniyatan kanat awqal awqalbiyya cututtukan nan waɗanda suka shafi gangan jiki ne ko waɗanda suka shafi zuciya, cututtuka da suka shafi gangan jiki. Allah ya sa maka ciwon kai, Allah ya sa maka masassara, Allah ya jarabe ka da wasu irin cututtuka, ko waɗanda suka shafi zuciya ne, damuwa, bakin ciki, ko ka shiga cikin wani irin yanayi. Tukaffiru dhunuba man taqa'u lahu, to dukansu suna kankare zunubin waɗanda suka afka masa, waɗanda suka faru a kansa, suna kankare wa mutum zunubansa. Wa qala ibn Abd al-Barr, ibn Abd al-Barr yake cewa az-zunubu tukaffiruha al-masa'ib wal-alam wal-amrad wa hadha amrun mujma'un alayhi, yace wato cewa zunubai suna kan wato zunubai abinda ke kankare su sune musibu da radadi da rashin lafiya, yace wannan wato al'amari ne, magana ce da malamai duka sun yi ijma'i akai cewa duk abin da ya same ka da kada kai rashin lafiya to akwai zunubanka da Allah subhanahu wataala ya kankare maka. Domin lokacin da kaga kana ka zunubi, kana ta yi, kana ta yi, kana ta yi, amma musiba ka cin karo da musibu, kaga duniyar tana tafiya normal normal yadda ya dace, to akwai matsala, akwai matsala da yuwar kana cikin talalali na Ubangiji, da yuwar kana cikin talalali na Ubangiji. Shi ko Ubangiji ba wanda ke yadda Allah ya masa talala, babu. Lokacin da ga mutum yana ta zalunci, yana ta abin da ya ga dama, yana tafiya a rayuwa, Allah madaukakin sarki baya jaraba shi, to akwai matsala. Dr. Mustafa Murad a cikin littafinsa Khuluqul Mu'min ya kawo cewa magabata sun kasance mutum haka kawai akan ganshi ya zauna a kofar gida yana kuka, idan an tambaye shi me ya faru, me yasa kake kuka, yace abin da yake damunsa babba ne. Me yake damunka? Shine ya zauna yayi tunani, wai me yayi ma Ubangiji ne kan, wani zunubi ne yayi ma Allah yasa yau satinsa guda Allah bai jaraba shi ba? Me yayi ma Allah da har ta kai ga Allah yayi watsi da shi yanzu, ko jarabawan ma Allah bai masa yau sati guda, bai shiga cikin damuwa ba? Yace magabata sukan ce mu mukan gane mun saba ma Ubangiji, domin duk wanda ya saba ma Allah yace saboda a lokacin yace Allah yakan nuna mana shi, Allah yakan nuna mana cewa mun saba masa. Wani lokacin sai ne mu matata magana, sai ta yi mun bore, yace sai in gane cewa akwai abin da nema Ubangiji ne, Allah ya saka, Allah ya jarabe ni ta hanyar wannan boren da matata ta mu. Wani lokacin sai in ba mu madana umarni, sai ya bata min rai, sai in gane cewa na saba ma Allah ne, sai saukar min da bacin rai sanadiyar dana. Yace wani lokacin ina tafiya akan abin hawa, ina tafiya akan jaki ko akan doki, sai ya tsaya, sai ya ki tafiya, ya tire, ya bata min lokaci, sai na tuna cewa na yi ma Allah wani abu ne, na yi ma Allah wani abu ne, wannan shi yasa Allah ya jarabe ni ta hanyar wannan jakin. Yace kai wani lokacin ma dabban ko dokin ko jakin sai ya tutsu, sai jefo da ni kasa. To ta kowace fuska yace Allah yana jaraba ni, to sai in gane cewa har yanzu ina da matsayi a wajen Allah. Amma lokacin da naga Allah yayi watsi da ni bana shiga cikin jarabawa, to nakan gane cewa wato ainihin matsaloli sun faru kamar Allah yayi watsi da ni. Wayannan musibu da muke ganin su na rayuwa, idan ka dauki rayuwar nan kamar mota ce, ainihi rayuwar Allah ya kawo ka ne ka bauta masa kuma ka ji dadi, ka huta, ka hula, ka hule a duniya ka ji dadi, to sai kuma yasa wayannan musibun suna kawo cikas mu wannan hutawar da zaka yi, wannan dadin da zaka ji a duniya, wayannan musibun sai su kawo cikas. Duk abin da ka gani Allah ya sako su a duniya dabbobi ne, kaji ne, raguna ne, duk in kaga balangu, kaga nama, kaga tsire, Allah ya sa ni dabban ne don kai ka ci, sai kuma talauci sai kawo maka cikas, sai zama babu yanda zaka iya. To yadda ka san mota ce, dama an kirkire ta ne kawai don ta yi gudu, iya aikin ta kenan ta yi gudu, amma sai aka sa mata burki. Shi ko burkin nan aikin sa shine me? Shine ya hana ta gudu. Ainihin dalilin kirkiranta don ta yi gudu ne, sai aka sa mata burki, burkin nan kuma yana hana ta gudu. Idan kuma aka yi ta babu burki an samu matsala, idan aka yi ta babu burki an samu matsala, duk da burkin yana taka ta, yana hana ta aikata ainihin abinda aka kira ta da shi, amma da an yi ta babu burki an samu matsala. Da ka zo shiga mota sai ka ji an ce an cire burkin, to ba za ka shiga ba, saboda ka san cewa in ka hau motan da babu burki za a samu matsala, ko burkin ba ta ci za a samu matsala. To haka wayannan musibin rayuwar suke, yadda ka san burki ne idan babu ita a mota akwai matsala, to haka musibin rayuwar suke, idan babu su za ka samu matsala a rayuwa, idan babu su akwai matsala a rayuwarka. Qala Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu an, sayyidina Abu Bakar Allah ya kare da a gari shi ke cewa, innal muslima la yu'jaru fi kulli shay'in hatta fi an-nakba, mu'mini muslimi Allah yana bashi lada a dukkan komai, hatta a cikin wani irin yanayi da zai shiga, cikin musiba da zai shiga, damuwar da zai shiga, Allah zai bashi lada. Wanqibai hatta fi an-nakbati wanqibai shas'ihi wal bida'ati takunu fi kammihi fayafquduha fayafza'u laha fayajiduha fi babbatihi. Yace mumini Allah yana bashi lada hatta ya zama abu ne nashi wanda ya sa a aljihunsa, ko ya sa ta a aljihunsa sai ya rasa, da ya duba aljihun sai ga bai samu ba, ya san dai cewa ya sa kudinsa ko wayansa a aljihunsa sai ga bai samu ba, sai ya firgita ya razana saboda bai ga wayansa ba, da ya tashi sai ga wayar a kasansa ta fadi ne. To wannan firgicin da yayi Allah zai bashi lada, wannan firgitin da yayi cewa ban ga wayata ba, Allah zai bashi lada. Na san cewa na ijiye wayata a nan, ko a iya tunani na anan na ijiye ta, ban sani ba cewa na manta cewa na shigar da ta cikin store din nan, sai in firgita ci dan ban aron wayan ka in kira wayata, sai na kira sai na ji ringin din ta a ciki. To wannan firgicin da mutun ya shiga har ya aru wayar wani ya kira wayarsa, to sai Allah ya bashi lada saboda ya firgita, Allah sai ya bashi lada. Wannan yadda zamu fahimci abinda Abubakar Siddiq yake nufi kenan. Da haka abu na farko shine ka sani cewa musibun da suke kankare zunubai ba dole sai sun zama manyan musibu ba. Ka ga nan firgita kawai kai, ba wayalci ta bata ba, ba kudin ne ya bata ba, ka firgita ne kawai, amma kuma sai ka samu, amma saboda wannan firgicin sai Allah ya baka lada. Abu na biyu, inna sabra ala albala'i sababul li raf'il manzilati fil janna, haquri akan jarabawa, akan bala'in da zai samu mutum sababi ne da ke sa Allah ya daga darajar mutum a cikin aljanna, ma ba a nan duniya ba, a aljanna ma, wanda Allah ya jarabe shi ya haquri babban mutum ne. Faqad qala sallallahu alaihi wasallama, annabi tsira da imincin Allah ya tabbata gare shi yana cewa, innal abda idza sabaqat lahu min Allah manzilatan idza sabaqat lahu min Allah manzilatun lam yablughha bi amalihi ibtalahu Allah fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi thumma sabbarahu ala dhalika hatta yuballighahu manzilatahu allati sabaqat lahu min Allah ta'ala. Allahu akbar. Annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yake cewa, innal abda, lallai shi bawa, idza sabaqat lahu min Allah manzilatu, idan wato magana ta rigaya a kansa daga Allah cewa yana da wani matsayi a wajen Allah, wataƙila Allah ya rubuta cewa shi zai kai matsayi kaza a aljanna, amma kuma sai ga shi ta iya yiwa ma ya kusa mutuwa, amma lam yablughha bi amalihi, har yanzu ayyukansa ba su sa ya kai wannan matsayin ba, ko kuma lam yablughha bi amalihi, ayyukansa basu sa ya kai wannan matsayin ba, ko ayyukansa sun gaza da ya kai wannan matsayin da Allah ya rubuta masa. To madadin a ce an fasa, saboda shi Allah alƙawarin sa kala biyu ne, akwai alwa'du akwai alwa'id. Alwa'du shine alƙawari, kyakkyawan alƙawari kenan, shine kamar Allah ya sa sunan mutun cikin ɗan aljanna, to ya riga ya shiga kenan, ba a cire shi. Indai Allah ya sa shi cikin ɗan aljanna ya shiga kenan, ko Allah ya sa wani zai yi arziki, to sai dai ya jira lokaci. Amma Allah baya canza kyakkyawan alƙawari in yayi, Allah baya canzawa. Akwai alwa'id, mummunan alƙawari kenan, ta yiwa an rubuta wani ɗan wuta ne a karan farko, to amma Allah yana iya canzawa a mai da shi aljanna. Mun ji ayyuka da dama, mun ji hadisai a lokacin watan Ramadan, Allah yana inta wasu bayi daga wuta mai da su aljanna. Wannan duka rahama ce ta Allah. In ya rubuta mutum a cikin ɗan wuta yana iya canzawa. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah yana iya canzawa, cewa da wani ɗan wuta ne, amma yanzu saboda yana sallah, yana kiyamul layli, yayi azumi, yayi sadaka, sai ya ce to komai da shi aljanna. To dan haka idan Allah ya rubuta ma bawa cewa zai kai matsayi kaza, sai kuma gashi har yanzu bai isa wannan matsayin ba, to manzo Allah ya ce ibtalahu Allahu fi jasadihi, sai Allah ya jarabe shi a gangan jikinsa, au fi malihi ko kuma a cikin dukiyarsa, au fi waladihi ko akan ƴaƴansa, sai Allah ya sa masa ciwo a gangan jikinsa, ko Allah ya sa masa wata tawaya a dukiyarsa, ko ya sa masa kalayan arziki, ko kuma Allah ya sa masa wata jarabawa a cikin ƴaƴansa, ko ya karbo wani daga cikin ƴaƴan, ko kuma ya sa wani daga cikin ƴaƴan wata rashin lafiyar da shi zai ji a jikinsa. Bayan yayi ya jarabe shi, manzo Allah ya ce summa sabbarahu ala zalika, Allah da kanshi zai hakurtar da shi akan wannan. Allah da kanshi zai masa ilhaman wani irin hakuri, sai ya jure, sai ya yi hakuri, hatta yuballighahu manzilatahu allati sabaqat lahu min Allah ta'ala, har sai Allah ya riskar da shi, ya isar da shi wannan matsayin sannan da ya gabata daga wajen Allah cewa zai kai matsayi kaza, har sai Allah ya riskar da shi wannan matsayi. Da haka Allah sai ya sa wa mutum jarabawa iri da kala, iri da kala. Shi yasa malamai suke cewa doguwar jinya ta ajali alama ce ta kyakkyawan ƙarshe. A samu mutum mumini musulmi wanda kowa yana kyautata masa zato, a ga yayi doguwar jinya kafin ya Allah ya karɓe shi, alama ce ta cewa Allah ya jinkirta masa, ya kakkaɓe masa zunubansa duka, saboda ya samu Allah ba wani zunubi a tattare da shi. Alama ce ta cewa ya yi kyakkyawan ƙarshe da izinin Allah. Qala at-Tibbi fi al-hadith ish'arun bi anna lil-bala'i khasiyyatun fi naili thawabi laysa lit-ta'a. Yace a cikin wannan hadisin akwai wato bayani da zai nusar da mu cewa ashe jarabawa tana da wani wata khususiyya na wajen samun lada da kuma daga daraja, wanda kuma me wanda ta'a ma bata da shi. Sai yayi wa kai ta sallah, amma ba kai wannan matsayin da Allah yake so kai ba. Amma da kai zazzabi ko kai ciwon kai, sai ka isa wannan matsayi. Ashe jarabawa tana da wata khususiyya da ta'a ma bata da shi. Abu na uku, innal bala'a alamatu ma alamatun ala mahabbatillahi li'abdihi. Jarabawa alama ce ta cewa Allah yana son bawa. Faqad qala sallallahu alaihi wa sallama, annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi, yana cewa inna allaha idha ahabba qauman ibtalahum. Lallai shi Allah idan yana son bawa, idan Allah yana son bawa, to yakan jarabe shi ne, yakan jarraba shi ne. Indai Allah yana son bawa, to Allah madaukakin sarki yakan jarraba shi ne. هذا الحديث بشارة للمؤمن إذا ابتلي بالمصيبة. ما لما تكي تشوى ونن حديث بشارة تشيغ مؤمني لوكا تند الله يجر بيش دوتا مصيبة. فلا يظن أن الله سبحانه يبغضه. كده يتنا ننكو الله يبايا سنشني، كو الله يفشيد شني، كو الله ياتنشني، bal qad yakunu hadha min alamati mahabbati llahi lahu. A'a, hasali ma wannan yana iya zama alama ce daga cikin alamomin cewa Allah yana son wannan bawa. Abu na hudu, innal balaya min alamati iradati llahi bi 'abdihi alkhair. Bawa ya sani cewa musibu, jarabawoyi, alama ce ta cewa Allah yana nufin bawa da alkhairi. Faqad qala sallallahu alaihi wa sallama, annabi tsira da amincin Allah su kada tabbata a gare shi yana cewa idza arada llahu bi 'abdihi alkhaira, idan Allah yana nufin bawansa da alkhairi, ajjala lahu al'uqubata fi dunya, Allah sai ya gaggauto masa da uqubarsa a nan duniya. Wa idza arada llahu bi 'abdihi shar, idan Allah yana nufin bawa da sharri, amsaka alaihi bi dhanbihi, amsaka anhu bi dhanbihi, Allah sai ya rike masa zunubansa, hatta yuwafiya bihi yawmal qiyama, har sai sun hadu ranar tashin alqiyama. In Allah yana son bawa, wannan kuma ba dalili ne na kai addu'a ka ce Allah gaggauto min da azaba ta cin yanzu ba. A'a, addu'a za ka yi ka ce Allah yafe min, Allah ka yafe min, ai ina jin a yafe maka a bagas, yafi soyuwa a gare ka sama da a ce sai ka yi zazzabi kafin a yafe maka. Ce Allah ka yafe min, in Allah ya so sai ya sa wannan zazzabin ko wannan jarabawan sai ta zama sulan yafiya, amma kar ka ce Allah ni na ma fi so a gaggauto min da uqubata. Ka san wani wai saboda shi ya nuna maka shi mai tsoron lahira ne, ce ni azabar ma in za a min na fi so a min ta a nan duniya. To wannan addu'a ce irin ta kafirai, da Allah yake cewa wa qalu rabbana ajjil lana qitana qabla yawmil hisab, suka ce ya Allah ka gaggauto mana da azabar mu tun gabanin ajira nan hisabi, mu ayi mana azabar mu tun yanzu. Da haka in an je lahira sun ce su azabar lahira ya zama kyauta ne akai musu azabar lahira, amma dai ba za su imanin ba, in ma za a yi azaba to a kawo musu ita tun yanzu. Ma'ana tun da suna ganin idan an ce an jinkirta da a musu azaba sai an je lahira, kamar an jinkirta ne don su yi imani, to ba za su yi imanin ba, a fara musu azabin tun yanzu. Saboda haka kar musulmi ya dinga irin wannan addu'a, da haka addu'a za ka yi Allah ka yafe min, Allah ka yafe min. Qala Sheikh Muhammad ibn Uthaymeen rahimahullah, malam bin Uthaymeen Allah ya masa rahama yake cewa fi sharhi hadith, a sharhin wannan hadithin yace al insanu la ila yakhlu min khata'in wa ma'siya, dan adam baya taba tsira, baya taba kubuta wai ya cire kansa daga kuskure ko saban Allah, baya taba haka. Wa taqsirin fil wajib, ko gajiltawa wajen aikata wajibi, ya kasa kaiwa inda Allah yace ya kai, dukkan mutum yana aikata haka, ko yayi zunubi ya saba ma Allah, ko kuma wani abin da Allah yace yayi ya gaza ya kasa yi. Fa idza arada Allahu bi 'abdihi khairan, to in Allah yana nufin bawa da alkhairi bayan yayi wancan zunubin, ko ya kasa kaiwa inda Allah yake so ya kai, domin dama ba wanda zai iya, ko sallolin mu ne sai dai mu yi iya bakin kokarin mu, Allah kuma ya cika mana sauran, amma ba za ka taba yin yadda Allah yake so kai 100% ba, ba zai yiwu ba. Ko menene za ka yi, kai bawa ne kai, wato nakasashe ne kai, baka cika goma ba, da haka babu abin da za ka iya yin shi goma cikakke, babu. Da haka Allah sai ya gaggauto wa mutum da musiba fi duniya, da uqubansa fi duniya a nan duniya, in ma bi malihi, ko ta hanyar dukiya, au bi ahalihi, ko ta hanyar iyalansa, au bi nafsihi, ko karan kansa da kansa, au bi ahadin mimman yattasilu bihim, ko kuma ta hanyar wani wanda yake da alaka da su. Li'anna al'uqubati tukaffiru sayyi'at, saboda uqubobi suna kankare zunubai. Fa idza ta'ajjalat al'uquba, idan aka gaggauto da uqubar, wa kaffara Allahu biha 'anil 'abdi, Allah ya kankare ma bawa sanadiyar wannan uqubar, fa innahu yuwafi Allah wa laysa 'alayhi dhanbun, to zai gamu da Allah bai da wani zunubi akan shi. Faqad qad taharatul masa'ib wal balaya, musibobi da jarabawoyi da bala'o'i sun wanke shi, sun tsaftace shi. Hatta innahu la yushaddadu 'ala al-insani mautahu li baqa'i sayyi'atin aw sayyi'ataini 'alayhi, malam yace har akan kai ma lokacin zare ran mutum, akan tsananta masa mutuwarsa, ya ji zafin fitar rai, saboda akwai sauran wani zunubi ɗaya ko biyu da ba a wanke masa ba, to sai a wanke masa wajen fitar ransa. Hatta ya khuruja min ad-dunya naqiyan min adh-dhunub, har dai ya fita a duniya yana wanke fari kal daga zunubai. Wa hadhihi ni'matu, wannan ni'ima ce,
li'anna azabar dunya ahwanu min azabil akhirah, saboda azaban dunya yafi sauki, tafi sauki sama da azaban lahira. Lakin idza arada Allahu bi abdihi shar, sai dai in Allah yana nufin bawansa da sharri, am halalahu wastadrajahu, Allah madaukakin sarki sai ya jinkirta masa, sai masa talala, wa adarra alaihi ni'am, Allah sai ya dinga zagaye shi da ni'imomi iri da kala, ya ji dadi ya fanta ma a duniya, wa dafa anhu niqam, Allah sai ya tunkuɗe masa duk wani bala'i, duk wata nikma Allah sai ya tunkuɗe masa ita, hatta yabdura, har sai wannan bawan ya bauɗe yadda ya dace, ya bauɗe sama da tunanin mutum, ya saba ma Allah, ya ji dadin duniya sosai, wal iyadu billah, Allah ya kiyaye, wa yafraha farhan madhmuman, yayi farin ciki, yayi fariya, fariya wanda yake haramun ne, bima an'ama Allahu bihi alayhi, saboda ni'iman da Allah ya masa, wa hina idhin, a wannan lokacin yulaqi rabbahu wa huwa maghmurun bi sayyi'atihi, sai ya hadu da Allah, ya gamu da ubangijinsa, zunubansa gaba daya sun lullube shi, yayi kura saboda zunubai, fa yu'aqabu biha fil akhirah, sai Allah ya masa uqubarsa a lahira. Wa'lam anna man talammaha thawaba hana alayhi albala, ka sani cewa duk wanda musiba ta same shi sai ya tuna cewa akwai lada, ya nemi lada, to lallai tabbas bala'in zai masa sauki. Qala Qais bin Ubad, Qais bin Ubad yace sa'atul waj'i tadhhabu sa'atul tudhhibu sa'atil khataya, yace lokutan da kake cikin damuwa to suna tafiyar da lokutan da kai a cikin zunubai kuma, ma'ana lokacin da kake cikin damuwa to yana kankare abin da kai lokacin da kake cikin zunubai. Wa qala ibnul qayyim yake cewa man khalaqahu Allahu lil jannati, duk wanda Allah ya halicce shi don ya shiga aljanna, lam tazal hadayahu ta'tihi minal makari, to tukuicinsa, ayyukansa, wato duk wani abu na rayuwarsa ba za su gushe ba, suna zuwa masa ta hanyar da baya so, inda don aljanna Allah ya halicce ka, to ka sani cewa duk abin da zai zo maka zai dinga zuwa maka ne ta hanyar da baka so, sai dai in rahamar Allah ta sa ka ji daɗi a duniya kuma ka ji daɗi a lahira. Fa kullu musibatin azimat wa jallat tahuffu idha rajauta laha thawaba, duk wata musibar da ta yi girma, ta girmama, to tana wato yakan takan ragu idan ka nemi lada. Wa min tamami rahmatillahi wa ilmihi wa hikmatihi, daga cikin cikar rahamar Allah da ilminsa da hikimansa, annahu yasuqu ila abdihi albala'a liyuhadhibahu wa yumahisahu, Allah yana turo ma bawansa bala'i don ya tsaftace shi, ya wanke shi, wa yukaffira dhunubahu, ya kamkare masa zunubansa, wa yarfa'a darajatahu, Allah ya daga masa darajansa, wa yazida hasanatihi, Allah ya kara masa kyawawan ayyukansa, fa huwa subhanahu a'lamu bi maslahatihi, Allah shi yafi sanin maslahan bawa. Wa qad hadhabatkal hadathatu wa innama safa dhahabu al-ibrizu qalbaka bisabaki wa innama safa dhahabi al-ibrizu qablaka bisabaki, na'am. To daga duk abinda ya samu mutum a wannan duniyar musiba ce ko wani bala'i ne, to ya nemi lada a wajen Allah subhanahu wataala, idan ya nemi lada a wajen Allah sai Allah madaukakin sarki ya sa sai musibar sai ta yi masa sauki, Allah ya samu dace. Wannan shine karshen lamba ta biyu, in Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi akan lamba ta uku, shine ma'rifatullahi bi asma'ihi wa sifatihi, mutum yayi kokarin sanin Allah da sunayensa da siffofinsa. Allah madaukakin sarki ya samu dace, Allah ya mana albarka a cikin rayuwar mu, abinda muke ciki na damina muna roƙon Allah ya sa albarka a ciki, Allah ya bamu ruwa mai yawa mai albarka, Allah ya bamu ruwa mai yawa mai albarka, Allah ya yafe mana zunuban mu ya gafarta mana, Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu, Allah ya ji kan iyayen mu, ya ji kan malaman mu waɗanda suke rayuwa cikin su, Allah ya sa su yi kyakkyawan ƙarshe, mu ma Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe, Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe, Allah madaukakin sarki ya mana albarka. Subhanakallahumma allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid, allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا
واجعل قيادتنا في من خافك واتبعك واتبع رضوانك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.